Canada, in South Africa. But they're calm, bro. Your money from America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 5 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kan labarai.
Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau Talata don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka cire tallafin man fetur. A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harba su kan birninta. Hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan, matakin da zai shafi akalla mutum miliyan 2 a wannan wata.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jamhuriyar Niger an fara mayarwa da Prime Minister rukun kwarya martani kan zargin gwamnatin da soja suka hambar da cin dimbin bashi.
Ba a kwatanta bashin Niger a lokacin shekara 13 da suka wuce da yau, ba su kwatantawa, don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai.
Za a kuma ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike kan ɓacewar ƙaramin hanjin wani yaro da aka yi wa tiyata. Bayan nan za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da ke Najeriya ta bayar da hutun kwanaki 3 a jihar domin raba kayan tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tucin arziki, amma yanzu dai ga labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum. Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau Talata don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur. Hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya, wanda shi ne mafi girma a nahiyar Afirka, ya shiga halin ƙaƙanikayi. Kungiyoyin ƙwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu buƙatunsu. Wannan dai shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda. Yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira bayan da suka ƙi amsa wata gayyata da ma'aikatar ƙwadago ta aika musu. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a kwanakin baya, jim kaɗan bayan wani yajin aiki da ƙungiyar ta yi yayi wanda kotu ta dakatar da shi, sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta NLC Comrade Nasir Kabir ya ce buƙatarsa ita ce a dawo da farashin mai kamar yadda yake a da.
Ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta lashe takobi, mun nuna babu gudu babu ja da baya, insha Allah muna kan bakanmu ne na cewa lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake, kan a ci gaba da wannan tattaunawa.
A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birninta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin Istra da ke Moscow da kuma yankin Kaluga da va da ke lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobiani ya ce burbushin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. Sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka fadu. Ukraine da ya baya-bayan nan kan yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare a yankunan Rasha, yayin da mamaye da Rasha ta yi mata ya dushi shekara 2. A halin da ake ciki, Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan makon don ta daina turawa Rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yaƙin da take yi da Ukraine, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin, inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an Amurka da na ƙungiyar tarayyar ta Turai. Wani jami'in ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters cewa ƙasarsa na bin ƙa'idojin takunkuman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakkaba wa Rasha sau da ƙafa. Jami'in ya ƙara da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa na ci gaba da sa ido kan dukkan kayayyakin da ƙasashen biyu ke musaya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki cewa ofin da aka tambaye ta kan wannan rahoto na Wall Street Journal. Ita dai haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce tana ci gaba da tattaunawa da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa, ciki har da Amurka da tarayyar Turai, kan rikicin na Ukraine da kuma tasirinsa kan tattalin arzikin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Niger, 'yan siyasa da jami'an fafutuka sun fara mai da martani bayan da firaministan gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ya sanar cewa gwamnatin da sojoji suka hambara a watan Yulin da ya gabata ta ci ɗumbin bashi daga ciki da wajen ƙasar. A inda wasu ke nuna rashin jin daɗinsu akan wannan al'amari, wasu kuwa na ganin firaministan ya faɗi son ransa, watakila da nufin samun karɓuwa a wajen 'yan Nijar. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Miliyar ko biliyan 5,200 na sefa ne firaminista mai makamin ministan kuɗi Lamin Zen ya bayyana cewa shuɗaɗɗiyar gwamnatin ta ci a matsayin bashi galibi daga waje. Wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Abdu Idi na ƙungiyar FSCN ya ce bai mamakin jin wannan labari ba.
Bankin duniya da asusu lamani na duniya suna jan hankalin Niger bisa ɗaukan bashi. Kenan haƙiƙa wannan mu ba mamaki, mun san da haka nan ne. Duk ɗaya ƙasashen haƙiƙa na duniya suna ɗaukan bashi, amma bashin da suke ɗauka don a yi aiki wanda za a ga abin shekara 20, shekara 30, shekara 50. Ba a ɗaukan bashi da sunan ƙasa a yi waso so. Mai yawa su shi ne suka yi wa'anga gwamnatocin da suka shure shekara 12 da wani abu.
Firaministan ya tunatar da cewa miliyar 300 na sefa kacal ne ake bin Nijar a shekarar 2010, wato a washegarin juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin tazarce. Sai dai wani tsohon dan majalisar dokokin kasa Abdulmuni Gusman na danganta al'amarin da sauyin da aka samu a fannin tattalin arzikin Nijar daga wancan zamani kawo yau.
A matsayin shi na dan banki na kasa da kasa, girma Prime Minister ya fi kowa sani shi da cewa al'amuran tattalin arzikin Nijar abubuwa ne wanda suka motsa sosai, sun yi hoɓasa. Don haka ba a kwatanta bashi Nijar da lokacin shekara 13 da suka wuce da yau, ba su kwatantuwa, don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai. Kuma abubuwa ga sunan kowa dai ya gani da idanun shi ba. Akwai aiki wanda ya shahida hanyoyi da kafa kamfanoni da gina makarantu da sauran ma'aikatu na tattalin arziki da tattalin lafiya da sauransu.
Da yake amsa tambaya kan batun shirin gurfanar da mutanen da ake zargi da tafkata asa, Lamin Zen ya ce za su damƙa komai a hannun mashara'anta domin ta yi bincike. To amma wani matashin ɗan siyasa Shaibu Muhammad na cewa ba su da fargaba akan wannan kuduri.
Shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ba ɓarawo ba ne, ba mace amana ba ne. Kan mutanen Bazoum su faɗi mushi, 'yan adawa sun sha faɗi mushi haka.
Ɓarawo ne ya kama mai kaya kuma ya ce zai mushi bincike. To wannan mai hankali ya za a yi fassara wannan abu. Su za su bincike na shekarun da aka yi 2.5 na shugaba Bazoum. To su in ba su mana bincike ba, mu za mu musu bincike na wata 1.5 da suka yi.
Kar a tahi allura ta tono galma.
A dangane da makomar tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasa Hamma Ahmadu, wanne daga kurkukun da yake tsare ya tafi ƙetare a shekarar 2021 don neman magani, firaministan gwamnatin riƙon ƙwarya Ali Muhammad Lamin Zen ya ce suna marhaban da duk wani ɗan Nijar ɗin da ke fatan ba da gudunmuwa a lamuran da suka shafi tafiyar ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargaba zai iya shafar akalla mutum miliyan 2 a wannan wata. Hukumar ta WFP ta kuma yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar ƙarancin kudaden da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara, yayin da aka doshi lokacin hunturu. Ta ƙara da cewa nan da watan Oktoba ake fargabar kudaden za su ƙare, lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da a samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan 10 har zuwa ƙarshen shekarar nan. Hukumar ta WFP ta ce a halin yanzu tana buƙatar dala biliyan 1 idan har ana so a samu abinci da kuma gudanar da wasu ayyuka har zuwa watan Maris ɗin baɗi. Kashi 20 cikin 100 na mutanen da hukumar ke tallafawa mata ne waɗanda ke ƙara shiga halin ƙuncin rayuwa saboda tsauraran matakai da gwamnatin Taliban ke ɗauka na hana su yin wasu ayyuka. Uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden ta kamu da cutar COVID-19. Sai dai fadar White House ta ce alamun cutar da ke damun uwar gidan shugaban ƙasar masu sassauci ne. An kuma yi wa shugaba Joe Biden gwajin na COVID-19 a yammacin ranar Litinin, amma sakamakon ya nuna bai kamu da cutar ba kamar yadda fadar ta White House ta faɗa cikin wata sanarwa. A yammacin jiya Litinin ne wani gwaji da aka yi ya nuna cewa uwar gidan shugaban ƙasar ta kamu da COVID-19, inji Daraktan Sadarwar ta Elizabeth Alexander, inda ta ƙara da cewa Jill Biden za ta ci gaba da zama a gidansu da ke jihar Delaware. Biden dai ya dawo daga jihar ta Delaware shi kaɗai a yammacin Litinin ba tare da uwar gidan tasa ba. Sanarwar ta ƙara da cewa bayan gwajin da aka yi wa uwar gidan shugaban ƙasar na COVID-19, wanda sakamakon ya nuna ta kamu da cutar ne, yasa aka gaggauta yi wa shugaba Biden gwajin na cutar, inda sakamakon ya nuna bai kamu da ita ba, inji fadar White House. Sai dai bayanai sun nuna cewa za a ci gaba da yi wa shugaba Biden gwajin cutar cikin wannan makon. Fadar ta White House dai bata ce open ba, bayan da aka nemi ta ƙarin bayani ko wannan lamari zai shafi tafiyar da Biden zai yi zuwa ƙasashen ƙetare.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya. Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike akan wani yaro ɗan shekaru 12 da ke kwance a asibitin koyarwa na jihar bayan da aka yi wa ƙaramin hanjinsa lahani a lokacin da aka yi masa tiyata a asibitin. Daga Legas ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana.
Matakin da majalisar dokokin jihar ta Legas ta ɗauka, in ji kakakin majalisar Mudassiru Obasa, ya biyo bayan kukan da mahaifiyar yaron mai suna Madam Abiodun Deborah ta gabatar ne, inda ta ce an yi wa ɗan nata mai suna Adebola Akinbright aiki a asibitin maimakon samun sauƙi, sai kuma cuta ke ci gaba da ƙaruwa. Inda aka gano akwai aikin ganganci wajen yi wa yaron tiyata, lamarin da kuma ya kai ga lalacewa ko ɓacewar ƙaramin ɗan hanjinsa. Tuni shi ma gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu ya ziyarci yaron a gadon asibiti, inda hotuna suka nuna yaron ya zama tamkar ƙwarangwal, alamun da ke nuna cewa yana jin jiki. Nan take dai gwamnan ya ce ya ɗauki nauyin jinyar da yaron yake yi a asibiti tare da alƙawarin ɗaukan matakan da suka dace na gano abin da ya faru a ɓangaren asibitin wanda mallakar gwamnatin jihar Legas ne. Ko da yake kokarin jin ta bakin jami'an lafiya a asibitin ya ci tara, wani ma'aikacin asibitin da baya so na ambaci sunansa ko ɗaukan muryarsa ya shaida min cewa rahoton da tun farko suka samu shine iyayen yaron sun kai shi wani asibiti mai zaman kansa, inda aka gudanar masa da aikin cire appendix. Sai dai lamarin ya yi kamari ne lokacin da aka garzayo da yaron asibitin gwamnati domin neman sauki. Sau da yawa dai an sha zargin jami'an lafiya da sakaci wajen kulawa da marasa lafiya, wanda a wasu lokuta yakan kai ga rasa rayuka ko kuma samun nakasa. To ko me ke haifar da irin wannan matsala? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a ɓangaren binciken lafiya Malam Muhammad Sani.
Akwai abubuwa da yawa da suke haifar da irin wa'innan kurakurai a wajen duba mara lafiya. Na farko kaga idan kamar tiyata ce a ce an manta da wannan ko an manta da wannan, wani lokaci likitan yana shiga wajen aikin ba a natsa ba, yana da abubuwa da yawa a cikin kansa, ko kuma ya kasance yana da mutane da yawa suna jiransa, maimakon ya tsaya ya yi aikin yanda ya kamata. Yana aikin ne yana tunanin akwai wasu mutum 20 ko 30 da ke jiransa. Yanzu sai ka ga mutum a rana likita ya yi tiyata 8-10 shi kadai ransa. To a cikin 10 ko 8 din nan ba lalle bane duk yayi su a natsa yayi su a yanda ya kamata. Kaga dole a ce an manta da wani abu, ko kuma wajen wani dinki ya manta ko wajen wani abu ya manta.
Ko a kwanan nan ma dai sai da majalisar da ke kula da kuma sa ido akan aikin likita a Najeriya ta dakar da wasu likitoci guda 4 da aka samu da laifin aikata ba daidai ba a lokacin ayyukansu. Likitocin dai sun hada da Dr. Ejike Fadinar Oji da Dr. Richard Chuku Ijeku Okoye da Dr. Olalekan Olatise da kuma Dr. Buliaminu Ajiye. Adebayo Adegun a watan Janairu bana ne da yayi wata babbar kotun Lagos ta yankewa Dr. Ejike Fadanar Oji daurin shekara daya a gidan yari bayan an same shi da laifin saka ran wani matashi mara lafiya cikin hatsari a matsayinsa na shugaban wani asibiti mai zaman kansa dake anguwan Dolphin a nan Lagos. Baban gida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin. To har yanzu dai muna Najeriyar. Gwamnatin jihar Neja ta bayar da hutun kwanaki uku a jihar don raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi, wanda ya haddasa hawa farashin kayan masarufi a fadin kasar. Sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta bukatar kasan da aka ce an bata domin tallafin. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da karin bayani.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ayyana bayar da hutun kwanaki uku daga ranar talatan nan 6 ga watan Satumba zuwa ranar Juma'a 8 ga watan na Satumba domin raba kayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta baiwa jihohin kasar domin rage radadin cire tallafin man da gwamnatin Najeriya ta yi tun a baya. A wani jawabi da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya yi ta kafofin labarai na jihar Niger, ya ce yanzu haka sun karbi naira biliyan 2 daga hannun gwamnatin tarayyar Najeriya, suna jiran isowar naira biliyan 2, sannan naira biliyan 1 an sayi kayan abinci ne domin rabawa al'ummomin jihar, inda ya ce za a raba su ne ta rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar.
Kuma zai kama buhu goma goma kowane runduna, zai kama buhu 49,500. To sai mun ƙara mun siya mun kan wannan a 40,000 da za a ba mu don ya samu ya zaga kowane akwatin zaɓe, kowane rumfan zaɓe buhu goma.
Haka zalika gwamna Umar Muhammad Bago ya ayyana wasu kungiyoyi da suka hada da na ma'aikata da 'yan siyasa har ma da kungiyoyin 'yan jarida da aka ware masu wasu kudade domin su ma su lasa.
Akwai kungiyoyi na masana'anta, na labor, civil servant, ticoci, 'yan jarida da sauransu duka. Su ma an yanke masu don kada su sa kwaɗayi a cikin abin da za a ba talaka, an keɓe masu naira miliyan 110. Political parties, jam'iyoyi da suke cikin jihar Niger dukansu su ma an yanke masu naira miliyan 150 don kada a ba su abin talaka su zauna a saman shi.
To sai dai wani hanzari ba gudu ba, saboda gwamna Umar Bago ya ce kudaden tallafin da aka rabawa jihar Niger bashi ne, saboda haka za a biya su a nan gaba.
Amma jama'a su sani cewa wannan abincin da aka za a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne, bashi ne. Gwamnatin jihar Niger za ta biya a nan da wata 20, kowane wata in kawo raba tsaban kudin kasa za a cire abin da ya kamata a cire.
To tuni dai kungiyar kwadago ta jihar Niger ta yi watsi da nata tallafin na naira miliyan 110 da aka ce an bai wa 'yan kwadagon.
Idan aka biyo mu a shirinmu na dare, za a ji abin da kungiyar kwadago ta ce. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu agogo ma nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da ɗaya daga cikin jagororin shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunus Ndutse, inda ya ce tsadan man fetur na barazana hana yin noman rani, saboda yadda rayuwa ta yi tsada sosai tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar Alhaji Ali kamar haka.
Kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin mawai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai ji ko ina ba. Kenan menene abin yi?
To abin yi ba abin da yafi addu'a da kuma su shugabanni da wanda suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su riga tallafa mutane. Domin fa an kai ƙarhi. An kai ƙarhi. Yanzu fa ina gaya maka a gona fa raba daidai ake yi da barayi. A misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake. In baka je ba ka yi girbin nan ka tsaya akai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka. To wani ma da daddare za a zo mutane su sare ma amfanin su je su ci. Saboda masifar da ake ciki ta yunwa.
Wai duk da an yi girbi din ita yunwar ba ta tafuwa?
Dab ba ta tafuwa. Kowa ga ya zo a galabashi. Saboda shi ne muke taimakon su hukumomi wannan tallafi da ake cewa wai wasu ne suke amfana. To mu kanmu manoma sai muka ga cewa to ai tallafin nan ai kowa ma yana jin daɗin sa. Tunda yanzu gashi an janye tallafi gashi masarar da zaka auna ka ci yanzu fa manomi ba iya aunar abin da zai ci. Na gaya ma a baya. Ya shuka gero ya shuka da amma yanzu ya fi ƙarfinsa. Garin kwaki ma ya fi ƙarfinsa.
Sai me?
To gashi nan dai yanka maka me ganye ga tafasa nan da yadiya. Ita ake zuwa ake curowa. A je a sarrafa ta a yan dabaru da mutane su ci.
Wai da lokacin da ake cewa gwamnati tana saka tallafin naira 300 a dubu lita a kawo misali jigawa ko yobe. Wai da ba ku yadda ba kenan?
A mun yadda mana. Amma ai wasu mutane ne suke cewa tallafin wai baya amfana talaka. To kuma
sai kuka yadda kenan?
Sai muka yadda amma kuma yanzu ai ba mu yadda ba. Tunda mun gaga yanzu irin masifar da ta shigo ciki saboda janye tallafin nan na man fetur. Ai yanzu kowa ya sani dan da yake ciki ma ya san cewa an janye tallafin mai. Ai tallafin nan yana da amfani. Don Allah muna kira ga mahukunta da ku ƴan jarida. Don Allah ku fadawa duniya cewa a dawo mana da tallafin nan. Saboda irin matsatsin da ake ciki a yanzu.
Gwamnati ce kuɗi karewa suke ita kuma tana so ta tara kuɗi.
Kuɗin da ake tarawa mu ba mu san amfanin da ake da shi ba. Mu ba mu sani ba. Kwanaki dai shugaban ƙasa ya ce ya tara trillion. To amma ba mu san ina aka kai ta ba. Ga abinci da gwamnatoci wasu jihohin yanzu a wasu jihohin ma na ji wasu har zanga-zanga ma suka yi. Mata da ƙananan yara suna kuka.
Ba an ce an ba wa gwamnoni naira miliyan 2,500 ba su raba muku tallafi kuma za a kawo kayan hatsi.
Tallafi me za a bada? Kuɗi za a bada ko ko abinci? Ai mu ba kuɗi.
Duka aka ce.
To mu abin da muke da bukata gwamnati ta yi mana ta inganta mana nomanmu na rani. Yanda mutanenmu manomanmu za su fita da rani su je su ci gaba da aikin nan. Zancen tallafi da aka yi na kuɗi a siyo abinci alhamdulillahi kamar mu a Jigawa gwamnati ta yi rabon abinci a Jigawa.
Kai ka samu? Ko a garinku an samu?
A garinmu an samu. Amma fa abin sai dai hakuri.
Kwano nawa ne?
Abin da aka bada wasu sun samu rabin kwano-kwano. Wasu kuma kwano dai. Wasu ma har buhu suka ɗauki. Kamar mutanen da Isa Gerawa ya taimaka ya ba su. Aka ce ya ba da taimako wai na shinkafa tirila yanin. Don wai zan ce. Tunda mu manoma mu da muke shugabantar manoma ba a kira mu ba an nuna mana ba amma mun ji airway ya bada banda wacce gwamnati ita ma ta zo ta bada aka rarraba wanda ya samu amma mu za mu zancen gwamnati mu ta tallafa mana mu shugabanni ba mai abiya dai talakawa.
To wai yanzu da wannan tallafi da ake bijirowa da shi da kuma tallafin da aka ce misali na baya da kuke da aka gaya muku cewa baya isar da ku mamewa ake wanne kuka fi so yanzu?
A mu tallafi na da muke so wannan ake yi ake cewa wasu ne suke amfana a yi ƙarya ne.
Shi kuke so a dawo?
Yanzu so muke a dawo da tallafin mai yanda kowa zai wadata abinci ya sako rayuwa ko dai mun san ta tafi ba ta koma irin ta da ba to mun san za mu samu sassauci.
Masu sauraro a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alhaji Ali Yunusa Ndusi da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madafti da Magaran da Isuhu Makere Madatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakub Mai Askiba da Raka da Hatsari Mai Kwamfuta Mayama. Suka ce salon muryar Amurka. A wannan lokacin da muka fara cin gajiyar wasu daga cikin amfanin gonakan da muka shuka a wasu sassan ƙasarmu na jamhuriyar Nijar, ciki kuwa har da jiharmu ta da Magaran, muna kira ga 'yan uwanmu talakawa, musamman ma dai manoma, da cewa a guji almubazzaranci. Kada murnar fara girbi ta sanya mu manta da gaba, ma'ana dai mu ririta cimar da muka noma don kaucewa fadawa matsalar abinci a nan gaba. Allah ya sa mu gane, amin. Sako na gaba kuma ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi, duba da yadda larurar juyin mulki ta dabaibaye shugabannin kasashenmu na Afirka. Don haka ya kamata su kamanta adalci da kaucewa dawama akan karagar mulki, shine mafita kadai ga juyin mulki. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Sakon Malam Usaini Dangote Karasu tare da Baba Gani Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma Annabi Rajau kuma ya ce, salamu VOA Hausa. Hakika cikar kwanaki 100 akan mulki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi, mu talakawan kasar banda gasa mana aya a hannu babu abinda take mana, sakamakon janye tallafin man fetur wanda ya yi sanadiyar hauhawar kayayyakin amfani na yau da kullum. Don haka muna kira ga shugaban Najeriya, muddin a haka za a ci gaba da tafiya, to wallahi Allah ne kawai ya san iya adadin masu ƙananan ƙarfin da za su shiga wani mawuyacin hali. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ɗauki. Sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne, suka ce, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga matasa da ƙananan yara masu tasowa, musamman a unguwanninmu na Lakwaja, da su rungumi sana'o'in hannu, domin rashin sana'ar hannu ka iya janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara, wanda daga bisani ya iya zama babban barazana ko ƙalubale ga al'umma nan gaba. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya.
To madalla gaida Aisha, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau Talata don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur. Hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya, wanda shi ne mafi girma a nahiyar Afirka, ya shiga halin kakanikayi. Kungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu buƙatunsu. Wannan dai shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda. Yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira, bayan da suka ƙi amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu. A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuƙa waɗanda aka harbo su kan babban birninta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuƙa sun tarwatse a daidai yankin lardin Istra da ke Moscow, da kuma yankin Kaluga da va da ke lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobyani ya ce burbushin jiragen mara matuƙa da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. Sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da ɓaragozon jiragen mara matuƙa suka faɗo. A halin da ake ciki, Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan makon, don ta daina turawa Rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yaƙin da take yi da Ukraine, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin, inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an Amurka da na ƙungiyar tarayyar ta Turai.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu David, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya, sai mun hada shirinmu na dare insha Allahu. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.